السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatun Rahma, shirin da yake ba ku dama don aiko da tambayoyinku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun ta. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na faturinrahma@yahoo.com, da kuma shafin Faturin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Asabar ne 8 ga watan Muharram na shekara ta 1443, bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Agustan shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Nasir Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan makalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun shiga watan al-Muharram, wanda shine wata na farko a cikin lissafin kalanda ta musulunci, sannan kuma ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma, masu albarka, waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da a girmama su, a kiyaye dokokinsa a cikin su. Allah subhanahu wata'ala ya ce, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ya ce adadin watanni a wajensa 12 ne, daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma. To waɗannan guda hudu masu alfarma, daga cikin su akwai al-Muharram, akwai Zulqa'da, akwai Zulhijja, akwai al-Muharram, sannan watan Rajab. Waɗannan watanni Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu wata daraja, wata alfarma ta musamman. Kuma wani abu ne wanda tun gabanin zuwan musulunci haka suke da wannan darajar da wannan alfarmar. Larabawa suna haramta yin yaƙi, wato yaƙe-yaƙe a cikinsu da kai hare-hare da ɗaukar fansa. To musulunci ya zo ya tabbatar da wannan darajar ta waɗannan watanni. To wannan wata na al-Muharram yana daga cikin waɗannan watanni masu alfarma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa أفضل الصيام بعد الشهر بعد رمضان شهر الله المحرم. ما في واتو درجة وتا باين وتن أزمي شيني وتن واتو المحرم شيني وتن المحرم وانا وتا أتكنسا واتو أكوي رانر دأكتو يوم عاشورة رانر قوم قوتا goma ga wannan, ga shi wannan wata. Wannan rana ta goma ga wata ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da Banu Isra'ila, Annabi Musa da Banu Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa. Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan baiwa, ya kubutar da su daga azabar da Fir'auna yake yi, yake gana musu, suka samu kubuta. To Annabi Musa alaihi salam ya yi azumi a wannan ranar saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala. To sannan Larabawa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci suna girmama wannan rana ta 10 ga Muharram. Haka nan bayan an yi hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu Yahudawa suna yin azumin 10 ga watan Muharram. Ya tambaye su cewa me yasa suke yin wannan azumi, suka ce ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da Annabi Musa da mutanansa daga Fir'auna da jama'arsa. Saboda haka Annabi Musa ya azumi don godiya ga Allah, mu ma kuma muke yi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, nahnu ahqqu bi Musa minkum, mun fi ku cancantar wato Annabi Musa fiye da ku. Don haka Annabi ya azumci wannan ranar, kuma ya umarci sahabbansa su rika azumtarsa kafin a fardanta azumin watan Ramadan. kafin Allah ya farlanta wa wannan al'umma azumtar watan Ramadan, to wannan azumi na Ashura wajibi ne ga al'umma, kowa dole ya yi shi. Bayan an farlanta Ramadan sai ya zama sunna ce mustahabbiya ga wanda yake da iko, in yayi zai samu wannan lada. Saboda haka sai zanto sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan azumi duk shekara. Sai zanto shekararsa ta ƙarshe sai ake gaya masa cewa tunda shi yana son sabawa Yahudawa, yana son sabawa Yahudawa, to shine sai yake cewa la in ishtu ila qabil la asumanna tasu, idan har Allah ya kai ni shekara ta gaba to zan azumci ranar 9 ga wata, wato ya alwashin zai yi azumin tasu'a sannan ya cike da Ashura, to sai zanto Allah ya karbi ransa kafin wata shekara ta zagayo. Wannan buri da ya ci sai zanto sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama azumtar ranar 9 ga watan Al-Muharram, saboda dukkan wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya niyyar aikata shi, wani uzuri ya hana shi aikata, to wannan abin yana tabbata a matsayin sunna, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin burin aikata wani abin da ba mai kyau ba. Saboda haka tunda har yayi burin zai aikata shi shekara mai zuwa, Allah ya karbi ransa bai bar shi zuwa wannan lokaci ba, to sai aka fahimci cewa wannan azumin na tasu'a shi ma ya zama sunna. Don haka al'umma za ta azumci watan Ashura, wato za ta azumci ranar 9 ga wata da kuma ranar 10 ga wata, idan aka yi haka to an yi sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma Allah subhanahu wataala yana kankare laifin shekarar ta gabata yayin da mutum ya yi wannan azumin, kamar yadda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin, ya ce ana kankare wato laifin shekarar da ta gabata. Don haka wannan azumi ne na sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Baya ga haka shi kansa watan Muharram din gaba daya, hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mafificin azumi wato watan bayan watan Ramadan shine watan shahrullahi al-Muharram, watan Allah Muharram. Wannan ya nuna cewa yin azumi ba ma wai a cikin waɗannan kwanaki biyu na tasu'a da Ashura ba, a kowace kowane lokaci a cikin wannan wata yana da falala sosai, yana daga cikin azumummuka na nafila masu falala matuƙa da gaske. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata daga farkonsa har ƙarshensa ba, in ba Ramadan ba, don haka mutum ba zai ce zai azumci Muharram gaba ɗayansa ba daga farko har ƙarshe, domin wanda ya saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata cikakke ba in ba Ramadan ba. Amma mutum yana iya azumtar wasu kwanaki daga cikin wannan wata ya zanto ya samu ladan da yake cikin azumi a cikin wannan wata na Al-Muharram. To wannan ita ce sunnar da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Idan mutum ya samu dama sai azumci ranar 9 da ranar 10. Idan bai samu yayi ranar 9 ga wata ba, to sai yayi na 10. Ba wai wajibi ne ko tilasa sai ya hada duka biyun ba. In Allah bai sa ya nufe shi da yin azumi ranar 9 ba, to sai yayi na 10 din ya ishe shi. Wasu daga cikin malamai suna cewa matakin da yafi kowanne shine ka azumci 9 da 10 da 11. Saboda hadisin da yazo daga dan Abdullahi dan Abbas da yace ka azumci yinin da yake gabaninsa da kuma yinin da yake bayansa. To amma wannan hadisi bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, abinda ya tabbata shine azumtar 9 da 10. Amma 11 wannan bai tabbata daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko umarninsa. Don haka idan mutum yayi 9 da 10 wannan shine yafi dacewa da sunna. Idan mutum bai samu yin 9 ba yayi 10, amma mutum ba zai yi 9 ba kuma bai yi 10 ba, sai dai in wani uzuri ne wanda yafi karfinsa ya giciyo ko mace da ta al'ada ta zo mata ranar 10 din, 9 ta yi tasu'an, sai kuma al'ada ta zo mata ta samu ta yi Ashuran ba, wannan babu komai, wani abu ne da yafi karfin mutum. Amma mutum a zaɓin sai ya ce shi ya zaɓi ya yi 9 ba zai yi na 10 ba, wannan ya saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka abinda aka fi so shine kai 9 da 10. idan baka samu yin 9 da 10 ba to kai 10 a idan mutun yayi wasu kwanaki kuma bayan wannan a cikin watan al-Muharram to shi ma waɗannan wannan abu ne shi ma yana da lada ƙwarai da gaske kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to baya ga wannan babu wani abu na musamman wanda aka ware aka ce ayi a wannan wata baya ga waɗannan abubuwa baya ga azumi sai kuma sauran ayyukan alkhairi da mutum ko yaushe ana son ya aikata Allah ce wafa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi domin ku samu rabauta dan haka aikin alkhairi shi ko yaushe ma ana buƙatar a yi shi ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba to kuma idan mutum yayi dace yayi a wannan wata mai alfarma to babu shakka ana sa tsammanin ya samu lada ninkin ba ninkin fiye da yadda zai samu a wani watan daban to amma wasu abubuwa da ake yi a cikin wannan wata da wasu kungiyoyi ko wasu addinai suke yi da sunan addini na musulunci wannan babu shakka baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu suke dauka cewa wannan wata ne da za su nuna bakin ciki da bacin rai da cewa an kashe Husaini radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan watan a ran 10 ga watan Ashura an kashe shi a ran 10 ga watan afwan Muharram a ranar Ashura a watan Muharram aka kashe shi don haka suka riki wannan lokaci ne na nuna jimami da bacin rai har ma a fito a sa kayayyaki bakaƙe ko ita zagayen gari ko ita wasu addu'o'i da wasu la'ance da sauran abubuwa marasa kyau irin waɗannan wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa su riki yanayi na nuna bakin ciki wani abu na ibada abinda ma aka umarci musulmi idan wata musiba ta same shi ne ya hakuri ya dangana yayi istirja'i alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadanda idan wata musiba ta same su abinda aka sani suna fada shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma baya daga cikin koyarwar addinin musulunci mutun ya rika jaddada bakin cikin sa kowace shekara ta zo ya ce zai tuna wani abu da aka yi masa ko aka yi ma wani nashi ko wani masoyin sa ya ce zai riki wannan ranar ta zama ranar jaddada bakin ciki wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani abu da yayi kama da irin haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da wanda musiba ta same shi shine yayi addu'a ya ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni ka kuma musanya min da abinda ya fita alkhairi wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa duk wani wanda ya gamu da wani abacin rai ya fada amma ba a ce ya rika tuna ranar ba yana nuna bakin ciki yana ainihin dukan jikinsa ko ya jijiyo jikinsa rauni ko ya dinga la'antar wani wanda yake zargi da cewa shi ya masa laifin wannan babu wani abu a musulunci da ya kama da haka bal ma musulunci ya zo da hani hadisai da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da hanin mutumin da wata musiba ta same shi ya rika marin kansa ko ya rika keta rigarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliya baya tare da mu wanda saboda musiba zai rika marin kumatinsa ko ya rika keta wuyan rigarsa ko ya rika da'awa irin ta jahiliya yana ihu yana cewa ya bani ya lalace ko wasu kalmomi ne da suke nuna bacin rai Annabi ya ce to wannan baya tare da mu saboda Annabi ya hana dukkan wasu nuna wasu alamu na tunzura da tashin hankali idan wata musiba ta ana son mutum ya nutsu ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda ashe kaga duk wanda zai mayar da wannan wata ko wasu kwanaki daga cikinsa su zama kwanaki ne na jimami da zumbar cewa an kashe jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi yana nuna bakin ciki akan wannan, yana fita yana zanga zanga, yana sa kayayyaki bakake, yana kiran wasu sunaye, yana zagin su, yana al'antar su, wasu ma basu ji ba basu gani ba, kamar yadda zaka ji ana zagin kabilar Banu Umayya wai saboda a cikin su waɗanda suka jagoranci ko wanda ya jagoranci kisan ya fito, saboda haka bari a zage su gaba daya, wanda kuma ba a taba samun wannan a musulunci ba, a zage kabila gaba ɗayan ta saboda ana zargin wani yayi laifi, a rika la'antar ita kabilar gaba ɗaya. Banu Umayya kusan na farko dai Qurayshawa ne su suka fi dangantaka ma ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, so cikin Qurayshawa waɗanda suke dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kansu ƴaƴan Qusay ne. Umayya ibn Harb daga cikin zurriyar Qusay ne, shine kuma shine uban Qurayshawa gaba ɗaya. Daga cikin wannan kabila kuma manya-manyan mutane suka fito waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da su, ya kuma ba su ayyuka ma suka rike a lokacinsa. Akwai daga cikin manya-manyan mutane na wannan lokaci wanda Banu Umayya ne, kamar matarsa Ummu Habiba. Ummu Habiba ‘yar Abu Sufyan ce, daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ta duk cikin matansa ma ba wacce tafi kusa da dangantaka da shi kamata, dan tafi kusa da shi ta fuskar kakanni da sauran matansa duka. To kuma daga wannan babban gida ta fito, gidan Banu Umayya, akwai Yazid ibn Abi Sufyan wanda shi ma babban sahabi ne, daga cikin waɗanda suka fafata ƙwarai da gaske, suka bada gudunmawa mai tsoka wajen shigar da musulunci yankin Sham. Sayyidina Abubakar ya nada shi ya jagoranci wasu rundunoni na mayaka da suka yaƙi Rumawa a Sham, haka nan Sayyidina Umar ya zo ya tabbatar da shi akan wannan matsayi, haka nan Sayyidina Uthman ya bada gudunmawa ƙwarai da gaske. To haka nan a cikin surukan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ƴarsa Zainab, shine Rabi ibn Abi al-As ibn Abi Rabi ibn Abi al-As, wanda shi ma Banu Umayya ne, daga cikin Umayyawa ya fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya mun alkawari, yayi mun magana kuma yayi mun gaskiya, kuma ya alkawari ya cika mu. Lokacin da ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka kama shi a yakin Badar, a yakin Uhud, ta kawo a yakin Badar ta kawo abin fansa na ƴan wuyanta akan ta fanshi mijinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƴan wuyanta, wanda abin wuya ne, sarka wuya ce wanda Nana Khadija ta saya mata lokacin da aka yi mata aure, ta kai ta gurin mijinta shi Arabi. To lokacin da ta kawo, tana son ta fanshi mijinta daga wato fursunonin yaƙi da aka kama, Annabi ya kawo musu wannan ƴan wuya, ya ce gashi nan idan sun ga za su karɓa, to ga kuɗin abin fansan mijinta, in kuma za su yi mata afuwa to wannan dai zaɓinsu ne. Suka ce a'a, sun yi mata afuwa, su riƙe abinta, za a sake shi ba tare da an karɓi komai na nata ba. Annabi ya ce to da sharaɗi, za ka dawo min da ‘yata, tunda tana Makka tare da shi bai musulunta ba. Annabi ya ce to da sharaɗi, za ka dawo min da ‘yata, ya ce zai dawo masa da ita. To haka nan yana komawa, ya sako ta gaba, ya dawo da ita Madina. To bayan shekara shida ya musulunta, Annabi ya maida musu aurensu ba tare da sake jaddada wani sabon ɗaurin aure ba. Da ta zauna har wannan lokacin ba ta yi aure ba, Annabi ya maida ita ɗakinta bayan mijin nata ya musulunta. To shine a wata huɗu basa Annabi yake cewa ya yi min magana, ya yi gaskiya da ya ce zai dawo da ita, kuma ya alkawari ya cika, ya dawo da ita. Annabi ya yi masa wannan yabo. To duk waɗannan da wasunsu da dama don Sayyidina Uthman duk suna cikin wannan gida na Banu Umayya. To kaga ka zo kawai saboda kana tuhumar Yazid ɗan Abu Muawiya da cewa da hannunsa aka kashe Sayyidina Husaini, kuma ka ce za ka zagi ƙabilar gaba ɗayanta. Kaga babu zalunci da ya kai wannan, kuma zalunci ne da mutum randa zai tsaya da ‘yan wannan ƙabilar su yi hisabi da shi gaban Allah ba inda zai iya fidda kansa. To kuma a rika shigo da sunayen wasu manyan sahabbai ma wanda ma ba 'yan kabilar ba, irin sayyidina Umar ka shigo da irin sunayen Aisha, su Hafsa, irin sayyidina Umar ana li'anta su ana zagin su da sunan ana tuna jimami na kashe sayyidina Husaini. Wannan babu shakka zalunci ne wanda bai zai kasa zaluncin kashe sayyidina Husaini din kansa ba, domin duk zalunci zalunci ne, kuma duk wanda ka zalunta duk kankantarsa duk girmansa Ubangiji subhanahu wataala sai ya nema masa haƙƙinsa. Haka wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa ya yi rashi, an kashe masa wasu masoyansa na kusa da shi ahlul baiti, amma bai taɓa mayar da wata rana ta kashe su ba, ta zama ranar jimami da baƙin ciki da la'ance-la'ance. An kashe sayyidina Hamza a yaƙin Uhudu, aka fasa cikinsa ma, aka fitar da abin cikinsa, hantarsa, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar da ranar kashe sayyidina Hamza zama ranar biki ba. Babu wanda zai iya ce maka ga wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ta duk shekara yana zuwa yana jimamin kashe sayyidina Hamza. Kuma baffansa ne wanda ya bashi gudunmawa kware da gaske, kuma yana cikin ahlul baiti, shi ma daga cikin Banu Hashim ya fito, baffansa ne Hamza dan Abdul Muttalib. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ware wata rana dan ya jimamin kashe sa ba. An kashe Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib da aka fi sani da Ja'far al-Tayyar, an kashe shi a yakin Mu'ta. Rumawa suka kashe shi a wannan yaki da aka yi, aka kashe sahabbai da dama, da Abdullahi ibn Rawaha, irin su Zaid ibn Haritha da sauransu. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rike wannan ranar ta zama ranar jimami ba, inda a ce wani abu ne a addinance mai kyau, to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗannan dangin nashi. To haka nan su kansu ƴaƴan sayyidina Ali, za mu ga an kashe sayyidina Ali shi kansa bisa zalunci, wani mai suna Abdulrahman ibn Muljim ya kashe shi, ya fito sallar asuba ya bi shi da wuƙa ya caka masa, kuma ya zan sanadiyar shahadarsa. Amma da ɗai ba mu taɓa jin labarin cewa sayyidina Hassan ko Husaini ko wani daga cikin ɗayansa ko jikokinsa sun riƙi ranar kashe sayyidina Ali ranar jimami ba, da sa baƙaƙen kaya da la'antar Farisawa, da la'antar ƙabilar Abdullahi ibn Muljim, da cewa su suka kashe musu abin nan. Ba mu taɓa jin wannan ba, inda a ce addini ne ko kuma san ahlul baiti ne, to da sun nuna wa mutane haka. Hakanan shi ma Hassan abin nan, hakanan shi ma Husaini bayan kashe Hassan, shi kansa Hassan yadda tarihi ya nuna cewa dafi ya sha guba aka sa masa ya sha ya rasu, amma ba mu ji cewa shi Husainin ya mai da ranar ta zama ranar jimami ba. To shi kansa Husainin bayan kashe shi ba mu ga cewa sauran ƴaƴansa irin su Zainul Abidin, Ali ibn al-Husain, ba mu ji cewa sun mai da ranar jimami ba. Ashe kaga wani abu ne sabo kirkirarre da addinin Musulunci, wanda kuma ya shiga zuciyar wasu waɗanda ba su tsaya sun ga abin ta madubin hujja ba da dalili, suna duba abin ne kawai ta madubin atifa, cewa ai kuka ake yi ana nuna abin an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam. Jikan annabi shahada yayi, wanda yayi shahada kuma matsayi ne babbai samu a gurin Allah subhanahu wataala. Haka shi a gurinsa karrama ce Ubangiji ya masa, ya ɗaukaka matsayinsa a gurinsa. Don haka baya daga cikin sunna yin wannan aiki ko kuma aiki mai kyau. Hakanan waɗanda suke da aƙidar cika-ciki asalinsa nawasib su suke yinsa, asalinsa wato waɗanda suke murna da kisan su suka riƙa yin murna da wannan ranar ta zo, su riƙa yin kwalliya, su riƙa sa kwalli da turare da yin girke-girke don nuna farin ciki. To daga baya sai aka samu wasu sun zo sun ƙirƙiri hadisai na ƙarya, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar cika-ciki, to shi ma Allah zai yalwata masa a shekararsa. To wannan hadisai kuma na ƙarya sai suka kwashi wasu wanda su ba su san asalin abin ba, su ba su san cewa ga inda abin ya samu asali ba, su dai sun ji an ce ai duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar shi ma Allah zai yalwata masa a shekarar sa, to sai suke yin wannan cika-ciki. Amma ba wai suna yi bane su da sunan farin cikin an kashe Sayyidina Hussein ba, ba su ma san tarihin ba. Da yawa daga cikin mutanenmu da ake cika-ciki ba su ma san tarihin kashe Hussein ba, yaushe aka kashe shi, a wace shekara ne, a ina ne, a wace rana ce, duk ba su sani ba. Su dai kawai an karanta musu aka ce ai hadisi ya ce wanda ya yalwata wa iyalansa shi ma Allah zai yalwata masa a shekar, kuma kowa yana son yin yalwa. To dalilin haka shikenan sai aka bazama shi aka shiga yin abun. To su ba su fahimci cewa abun ba mai kyau bane. Na farko dai waɗanda suka kirkiro shi da mummunan manufa suka kirkiro shi kamar yadda waɗancan suka kirkiro bakin ciki da jimami. To sannan kuma hadisan da ake karanta musu su ma hadisai ne rubabbu wanda malaman hadisi tuni sun yi wato baje kolin waɗannan hadisai sun kuma bayyana illolin da suke tattare da su. Don haka dai abin da yake tabbatacce shine azumi a ranar tasu'a da ranar Ashura. Allah ya sa mu dace.
Amin suma amin. Malam Allah ya saka alkhairi. To tabe mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta idan ya nemi ya kusance ta sai ta nuna sai lokacin da ta ga dama.
Wannan haramun ne a mace ta ki yadda da mijinta ba tare da wani dalili na rashin lafiya ba, wanda zai sa ta ki hakan saboda lafiyarta. In kawai dai jiji da kai ne, haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita, to za ta kwana mala'iku suna la'antarta. Saboda haka kaga ashe haramun ne mace ta kiyar jewa mijinta saboda kawai jin isa ko tunanin ko ya bata mata rai ko ya hana ta wani abu da ta nema a wajensa. Wannan tai haka ba mu shakka ta saba wa Allah kuma ta shiga cikin fushin Allah.
To sai shi kuma wani yake cewa malam ya hukuncin mutumin da abokansa suke bin sa bashi bayan ya mutu sai iyalansa suka nemi masu bin sa bashi da su zo su biya su bashin da suke bin sa din, amma kuma sai su masu bin sa bashin suka yaki su bayyanar da bashin da suke bin sa saboda suna jin kunyar kar mutane su ce ba su da kirki, alhali kuma ba su yafi mai bashin ba. Shi ne hukuncin su.
Wannan ba daidai ba ne. Duk wanda ake bi bashi, duk wanda ake bi bashi ya rasu, to yana daga cikin farko-farkon abin da ake yi kafin a raba dukiyarsa shine a biya basussukan da suke kansa. A biya basussukan da suke kansa. Kuma wanda suke bin shi bashi matukar ba sun yafe masa ba ne, to wajibi ne su bayyana basussukan da suke binsa domin a biya su. Wannan shine taimakonsa da za su yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani mamaci za a tsare ruhinsa. Wato ba za a kai shi inda ake ni'imtar da masu mutanen kirki abinnan a aljanna ba har sai an biya masa bashinsa. To kaga a tsare mutum kai kana da hanyar da za ka samu a sake shi, babu shakka wannan zalunci ne. Zalunci ne. Don haka wajibi ne a bayyana musu cewa su fito su faɗi abin da suke yake kansu yake kansa na bashinsu a biya su. Wannan wajibi ne. In ma sun ce suna jin kunya ba magana kunya ba ce, in ba sa so abin da su yafe masa. Kuma ana iya haɗa su da wasu wanda suke za su ji magana su ko da wasu malamai da za su yi musu wa'azi, don wannan ba daidai ba ne. Ba kuma kuma taimake shi ba kun shigar da shi cikin wani zulumi can a lahira.
To sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin kuɗin da mutum ya tsinta a kayan gwanjo musamman waɗanda aka siyo su daga ƙasar waje, shin zai ci giya ne ko kuwa zai yi amfani da kuɗin kai tsaye?
To in zai ce masa zai ci giya, ma'ana zai koma China ko Turai inda aka kawo gwanjon ya je ya tambaya wani mai waye mai wannan dalar da take cikin gwanjon. Ai magana zai ci giya ban taso ba. Abinda ka tsinta a ciki shikenan, ya rabanka ne, sai ka sarrafa shi yadda kake so.
To sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa malam ya matsayi mutumin da zai yi tafiya amma kuma baya so a san ya yi tafiyar, shin hakan yana da asali ne?
Wannan zaɓin kansa ne. Shi ya ga dama ya ɓoye tafiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɓoye inda zai yi nufa a lokacin da zai fita yaƙi. Yakan ɓoye inda zai nufa. In zai yi gabas yakan nuna kamar yamma zai yi. yakan yi wasu maganganu da suke nuna kamar zai yi yamma shi kuma gabas zai yi ko zai yi arewaci ya nuna wasu maganganun sa sun ka nuna kamar ya kudu zai yi wannan kuma abin tactic ne na yaki domin a boye wa abokin gaba shirin da ake da shi domin in ya san cewa za a zo a kawo masa hari to zai shirya shi ma to annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo a cikin sira cewa idan ya nufi zai idza arada ghazwatan warabi ghairiha sai tauriya ba wai fituwa zai karare ce abu kaza zan yi ba kaza ba wannan ƙarya sunanta tauriya yake wato zai yi wani shagube zai wata magana mai harshen damu da za a fahimci wani abun da kuma ba shi yake nufi ba sai yakin tabuka kadai shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da za a fita ya ce to ga inda za mu saboda tafiya ce mai wahala kuma lokaci mai wahala cikin tsananin zafin rana sannan kuma ga abokin gaba da za a je a hadu da shi rubawa ne waɗanda suna da kyakkyawan shiri da kyakkyawan tanadi da yawa da kuma ƙwarewa ta fuskar yaƙi don haka akwai buƙatar mutane su san ina za a don su yi kyakkyawan shiri to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ƙarara ce ga inda za mu je lokacin da za a fita Tabuka amma banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan boye hanyar da zai bi to kaga wannan batun yaƙi ne amma kawai in tafiya ce ta yau da gobe kaga zaka boye wannan kuma ya san zabin ka ne ra'ayinka ne ba a cewa kai haramun kai kaga dama kai haka amma ba wai wata sunna kai ba
to sai wani ke ta malam mutum zai iya tafiya aikin haji bai iya ba amma ya bi waɗanda suka iya a koya masa kai tsaye
na'am haka ne haka ma ya dace ai wanda duk zai aikin haji bai iya ba sai ya rika bin wanda suka iya suna nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajjin sa isa abban sa shi suka rika bi yana nuna musu yana cewa khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga ayyukan hajjin ku daga gare ni kaga yana yi yana nuna musu to ga yadda za a yi suna gani haka kowanne da bai iya hajji ba sai ya bi wanda ya tabbata cewa sun san aikin hajjin suna da ilimi sai ya rika kwaikwayon abin da suke yi amma kada ya ce zai bi inna rududu ko ya ce zai bi rububi kamar yadda yawancin mutanenmu suke yi musamman ma idan suka ga jajayen mutane daga 'yan Pakistan ko 'yan Malaysia ko 'yan wata ƙasa jajaye suna wani abu shi kenan sai su ɗauka ai addini ne abin sai su ji su ma su kama yi suna ga kamar waɗannan ai larabawa ne ma duk suna da ilimi don haka da ilimi suke kuma ba haka ba ne jahilcin da yake tattare da su ma ba a isa abu ya fi jahilcin da yake cikin al'ummarmu saboda al'ummarmu a tsaye ake wajen karantarwa ko yaushe ba dare ba rana wanda a wasu ƙasashen da dama ba ka samun irin wannan don haka ba abin inna rududu ba abin yawa sai ka samu wanda ka san cewa sun san aikin hajjin ka bi su ka ga abin da suke yi ka yi in a wani abu ake faɗa su gaya maka ka riƙa faɗa har ka gama aikin hajjin ka
to sai shi kuma ne ke cewa mallan tambayar sa ita ce yana neman ƙarin bayani akan faɗin Allah subhanahu wataala la ikraha fi dini da kuma hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo nake cewa da yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah sannan yake cewa idan aka yi duba ga kissar Rustam da Rubai za ga cewar kamar an tursasa kafirai akan karbar musulunci shine yake neman ƙarin bayani
to la ikraha fi dini Allah subhanahu wata'ala yana cewa la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay babu matsawa tirtsasawa mutum sai yayi addini wato musulunci addini ana nufin musulunci ce shari'a ta riga ta bayyana daga bata kuma ba wannan ita kadai ce ayar da take magana akan babu tirtsasawa ba ayoyi suna na al-Qur'ani kamar inda Allah yake cewa fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai zaka tilasta wa mutane har sai sun zama musulmi har sun zama mu'minai Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masalasta alaihim bi musaitir kai ba mai wato tilasta musu bane ba mai matsa musu bane to haka dai irin waɗannan ayoyi suna nan kuma dukkanin su ka'ida ce wacce take tabbatacciya a addinin musulunci tana nan kuma bata tashi ba babu wani wanda ake tsayawa a kansa a ce ko ka musulunta ko a kashe ka babu wannan kuma mutumin da zai musulunta da irin wannan barazanar musuluncinsa ma bai karɓu ba idan ana son mutum ya musulunta tare da gamsuwa da yarda daga zuci, ba wai dan ya ji tsoro kawai shike ne musulunta ba. In tsoro ne kawai yasa ya musulunta, a zuci bai yarda ba, wannan musuluncin sa bai karba a gurin Allah ba, duk da cewa mu a zahiri za mu yarda da musuluncin sa. Ko ya ce ya faɗi la ilaha illallah shike ya zama musulmi, ko da a zuci ƙarya yake, amma a gurin Allah ba zai karbu ba. Haka wannan ka'ida ce tana nan a ajiye. Wancan hadisi na umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, malamai da dama sun yi sharhin sa, kuma mu ba a wasu munasabobi daban-daban mun yi bayanin abin da yake nufi. Malamai suka ce an-nas abin da ake nufi ana nufin mushrikai da suke yakar musulmi, an umarce ne in yake su matukar dai ba su daina ba su kai kalmar shahada. Yanzu suka kai kalmar shahada ma'ana su daina haƙƙin mu, amma matukar sun ci gaba da yakar mu, to za mu ci gaba da yakar su ma. Wannan wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ku yaki saboda Allah, ku yaki waɗannan da suke yakan ku, ku yaki waɗanda suke yakar ku. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, ku yaki mushrikai gaba kafatan su kamar yanda suke yakar ku kafatan dinku. To kaga anan Ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa waɗanda suke yakar ku su za ku yaka, amma Allah cewa fa in jana hulis salmi fajnah laha, idan suka karkata ga zaman lafiya kai ma ka karkata zuwa ga wannan zaman lafiya din. Kaga Allah bai ce in suka nemi zaman lafiya ba kai ka yake su, cewa in sun karkata za su zauna lafiya kai ma ka karkata a zauna lafiya din. To wannan shine umarnin Ubangiji subhanahu wataala. Shine wasu malamai suka ce an-nas ana nufin waɗanda suke yakar Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka umarce shi ya yake su. Sannan malamai suka ƙara cewa idan ka lura sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sirarsa, rayuwarsa tana ƙara maka fassarar ma'anar maganarsa. Tunda a sirarsa bai nuna mana cewa Annabi ya yi ta bin mutane da kisa ba sai sun yi kalmar shahada, ba a ji haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi hijira ya zo Madina, ya samu Yahudawa har ƙabilu guda uku, Yahudawan Banu Nadir da Banu Quraiza da Banu Qainuqa. Dukkaninsu ba musulmi ba ne, Yahudawa ne, ba su musulunta ba. Annabi ya rubuta takardar zargejeniyar zamantakewa da su, bai ce a kakkashe su ba ko su musulunta. Annabi bai musu haka ba, bai yaƙe su ba sai da suka karya alkawari, suka karya wannan doka. Kamar yadda ka san cewa kowace ƙasa ana yi masa constitution, duk wanda ya ci amanar constitution ana hukunta shi. To da wannan ne aka hukunta su da arjejeniyar da aka yi da su. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ta kashe su ba, wasu ma korar su yayi, kamar Banu Nadir korar su aka yi suka koma Khaibar, aka ce duk su kwashi abinda dabbobin su za su iya dauka. Haka aka bar su suka fita. Wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr, su ne wannan Yahuda Banu Nadir. Kaga Annabi ya ce ai ta kashe su ba, a kore su. Banu Quraiza su aka kashe mazajen cikin su, aka kama matan su, kuma saboda ha'incin da suka yi da mai girma ne, kuma sannan suka yadda cewa duk hukuncin da aka yi musu sun amince da hukuncin Sa'ad ibn Mu'az. To ashe kaga ubirtu an uqatila an-nas ba yana nufin kai ta kashe mutane ba dan ba su musulunta ba, inda haka ne da Annabi ya ta kashe Yahudawa. Sannan a cikin Madina akwai mushrikai, akwai wanda ba su musulunta ba, suna da Larabawa ne, kuma a ƙauyukan Madina suna nan suna shirkar su. Annabi bai rika auka musu ba, yana kashe su. To haka nan asirarsa za ka ga ire-iren wannan da dama. Za ka ga duk yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na wasu ne waɗanda suke ɗana masa tarko ko suka fito za su yaƙe shi. To a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yaƙe su, su ma idan suka yi kalmar shahada suka musulunta sai ya kyale su. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatu Makka, sawa ya yi shela a cikin garin Makka duka. Aka ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin, wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin, wa man dakhala al-bayt fa huwa amin, ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن. نبي يجي أي شيء لا دكوان واندا يشي قيدان أبو سفيان تو يزيلا كاتباشي قيدان أبو سفيان باشيني مسلين شيبا dan ka gudu ka shiga gidan Abu Sufyan ba musulunta kai ba ba ka musulunta bane amma annabi ya ce a kyale shi ka taba shi haka nan wanda ya shiga masallaci na Makka wato cikin masallacin Ka'aba shi ma ya tsira ka a taba shi haka nan wanda ya shiga gidansa ya rufe gidansa shi ma ka a shiga gidansa a taba shi ya tsira kaga bai ce kowa ko gani ku kashe ba sai ya yi imani amma mutane kawai dai wanda aka ganshi ya fito da makami da niyyar zai yaki kenan to sai a tare shi a yake shi wannan shine abin da aka sani asirar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga da yace umirtu an uqatilan nas da ana nufin ya kashe dukkan wani wanda ba musulmi ba to da sai muga asirar tashin haka yi ko kuma mutun zai ce annabi an umarce shi ne ya kashe mutane kuma yaki kuma yake fada cewa an umarce ni in kashe mutane da basu musulunta ba kuma ban yi ba wanda kuma duk wani wanda ya san ya ciwon kansa ba zai faɗi haka ba game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine amma kisan Rabi' ibn Amir ban san ba me ya kawo ta nan ba me ya tirsasawa a ciki ban sani ba kai ji kake kawai ana faɗa ko a film ka gani shi Rabi' ibn Amir dan sako ne ai tura shi aka yi lokacin da musulmi suka fita yaki da Rumawa yaki da Rumawa ya fara tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya samu labari za su fito su kawo masa hari shine yakin tabuka da kaje ana magana yakin tabuka annabi ya ce mu mutare su kafin su zo su tare mu mutare su shine ya fita yakin tabuka shekara ta 9 da yakin mu'ta wanda shi kuma aka je annabi aka kashe abinan aka kashe Ja'far ibn Abi Talib aka kashe Abdullah ibn Rawaha aka kashe Zaid ibn Haritha aka kashe musulmi da yawa daga baya Khalid ibn al-Walid yasa yayi kokari aka fito da sauran mutane saboda yawan da suka fito da shi su Farisawa a su Rumawa yawan da suka fito da shi da kuma irin kayan yakin da suka fito da shi wanda musulmi ba su saba da su ba suka yi musu tadi to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kulla wata rundunar da abin da ake cewa Jaishu Usama ya nada Usama lokacin bai fi shekara 20 ba ko 18 ma ya nada shi shine jagora dan an kashe bahaifinsa a cikin wannan yaki da aka yi na mu'ta wannan kuma rinda za ta je ta kamar mai da martani ne saboda haka sai ya sa ɗansa ya zama shine abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ya zartar wannan rinda ba ta fita ba lokacin sayyidina Abubakar wannan rinda ya zartar da ita suka fita to tun daga wannan lokacin ya zama na akwai bugawa tsakanin su da Rumawa to sannan su shi kuma wannan bangaren Rabi'i bangaren lokacin Sayyidina Umar ne Farisawa ne bangaren Farisawa su kuma kamar yadda aka sani cewa Farisa sun yaki yankunan Larabawa da yawa sun mamaye irin Iraki kusan tana karkashin su suna su suke da mulki a garuruwa da dama na cikin kasar Iraki to a wannan lokacin musulmi suka fito domin yanta jama'a daga mulkin mallaka na daular Farisawa daula ce mai karfi suka fito domin yanta mutane daga mulkin kama kariya tunda mulki ne kama kariya ake ba mulkin Allah da annabi ba mulkin adalci ba to wannan fada shine ya kai har aka yi yakin Qadisiyya wanda anan ne Sa'd ibn Abi Waqqas shine jagora su kuma suka fito da rundunar su ta Farisawa mai yawa to shine aka aika Rabi'i ibn Amir da shi da wasu da su Mughirah ibn Shu'bah da wasu daga cikin mayaka su je su gana da Rustum wanda shine babban jagora na Farisawa a lokacin saboda haka kaga zuwan da yayi ya ce to wai ku me kuka fito suka ce mu an fito Allah ya taso mu ne domin mu fitar da mutane daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi bautar bayi shine bautar waɗannan ƴan mulkin mallaka da suka mamaye kasashen da ba nasu ba suke kuma gallazawa mutane to mun zo mu ƴanta su ne mu fitar da su daga bautar waɗannan mutane su koma kawai Allah suke bauta ba wani ba to kaga anan menene maganar tirsasawa ba maganar tirsasawa sannan duk garuruwan da musulmi suka bude a lokacin Iraki suka yi nasara babu inda aka ce sun fito an jera mutane kalmar shahada ko aka shika to kaga ban san ta yaya kisar Rukayb ibn Amir da komandan Farisawa Rustum ta zama wani abu na tirsasawa sai an yi musulunci ba.
To sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa shi ma da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, iyakacin musulmi ne suka yi masa rakiya ko kuwa da waɗanda ba musulmi ba?
To ai ba wani musulmi da suka yi masa wani rakiya, ya dai tafi da dan uwansa abin nan abokinsa sayyidina Abubakar wanda shi ya kasance tare da shi a wannan hijira. Sai kuma waɗanda suka san labarin hijirar suka kai masa abin nan irin su Asma binta Abi Bakar, irin su Abdullahi ibn Abi Bakar, irin su Abdurrahman ibn Abi Bakar, afwan Abdullahi ibn Abi Bakar ba Abdurrahman ba, Abdurrahman bai musulunta ba sai daga karshe sai daga baya. Sai Amir ibn Fuhaira, sai Abdullahi ibn Uraiqit. Abdullahi ibn Uraiqit shine wanda ba musulmi ba, shi kuma masanin hanyoyi ne, yana da ilimin sanin hanyoyi waɗanda za su kai ka garuruwa daban-daban. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi hanyar da ba ita ce masu bin hanyar Madina suke bi ba domin banda sawu. Saboda haka sai aka nemo wani, sayyidina Abubakar ya nemo wani wanda shi ya san kan hanya, aka yi jinga da shi zai biya su, shine Abdullahi ibn Uraiqit. Abdullahi ibn Uraiqit shi ba musulmi bane a lokacin, amma kuma mai amana ne, an yadda da gaskiyarsa. Saboda haka ya zama shi ne zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam jagora, da shi ne sayyidina Abubakar ya nuna musu hanyar fita zuwa Madina. Saka amma ba wai wani wanda suka fita rakiya, wanda rakiya ana an fita boye a ce an tafi rakiya kuma.
To sai shi kuma mai wannan tambayar yake cewa malam mutum ne zai yi fitar da zakar fiddakai sai ya auna abin da zai fitar din sai ya ga bai kai adadin yawan iyalansa ba, shin ta fada kansa ne ko kuwa zai fitar da iya wanda ya samu sauran kuma tasiri a kansa?
Daman abin da zai fitar yake wajibi shine wanda zai fitar wa kansa, sauran iyalansa wannan musahabi ne in yana da abin da zai fitar musu, amma ba wai wajibi bane. In yana da abin da zai fitar musu to yana da kyau ya fitar musu har ƙananan yara, amma farkon wajibcin shine kansa. In ya samu abin da zai fitar wa matarsa da ƴaƴansa ya fitar, in ya samu abin da zai fitar wa wasu daga cikin ƴaƴansa babu duka, shikenan sai ya fitar da abin da ya samu.
To sai wannan yake cewa mutum ne yana aikin gwamnati kamar koyarwa a makaranta, to ranar da bashi da ajin da zai yi darasi baya zuwa, shin hakan tauye mizani ne malam?
Ya danganta da tsarin makarantar, idan tsarin ta ya nuna malamai cewa ana buƙatar su ne lokacin karatu kawai, lokacin da ba karatu ba a buƙatar su, shikenan ya bi tsari da haka ba shi da wani laifi. In kuma a'a akan buƙace shi a makarantar ba wai sai dole zai shiga aji ba, amma yake kin zuwa sai in zai shiga aji kaga wannan ya karya tsari da aka yi ta karantarwar, to anan ne zai zanto mai laifi.
To mai tambaya na gaba yake cewa malam tambayar sa ita ce mutum ne yake sallah a masallaci yana kallon wasu abubuwa da suke waɗanda suka saba wa addini kuma yana jin tsoron kar ya tashi ya yi musu nasiha su ki karɓa, shi malam anan yaya zai yi kenan domin ya kubuta?
To na farko idan a masallaci ne ake yin wasu abubuwa da kake ganin ba daidai ba sai ka samu liman, shi ne shugaba a gurin, sai ka same shi ka keɓe da shi, ba wai cikin jama'a za ka tashi ka fara surutu ba. Ka same shi ka ce a masallacin nan kai ne liman, kai ne shugaba, na ga abu kaza abu kaza yana faruwa, ko za a ja hankalin mutane. In kuma shi limamin ne yake kaga shi kenan, sai ka fuskance shi, shi da in ya gyara sauran mamu za su gyara, in kai kana ga ba a san ka ba ko ba za a ji maganar ka ba. In ka samu liman ya gamsu da abin da kake faɗa shi kenan sai a gyara, amma ba wai lalle kai tsaye dan ka sani ba ka tashi kai magana, wataƙila ma ya zanto kai ne ma kake ganin abin ba daidai ba, wataƙila in ka samu limamu shi zai iya ma maka jawabin yadda abin yake. In kuma a'a shi ma ya kula abin ana yin shi, to kaga ka samu wanda shi an yadda da iliminsa har aka sa shi liman zai yi wa mutane faɗakarwa a saurare shi.
To sai tambaya ta gaba yake cewa malam idan aka saki mace ko mijinta ya mutu ya bar ta da ciki, idan ta shine haihuwarta, to malam yaushe ya kamata ta yi aure daga lokacin da ta haihu ko sai ta yaye wannan yaron?
Ai tunda aka ce iddata ko ta kamata shine haihuwa, shikenan in ta haihu ta fita daga wannan iddar, da ta fita kaga za ta iya aure. In ranar da ta haihu ba ranar aka daura mata aure da wani, shikenan yayi a satin ne yayi. Abinda ake bukata dai a bari dai ta fita daga iddar, tana haihuwa shikenan, a wanda daga wannan sa'ar ta zama ta fita daga wannan abin nan.
Wannan ko yake cewa shin wace addu'a ce mutum ya kamata ya rika yi yayin da mutum yayin da Ubangiji ya ni'imta shi da wata kyauta?
Abinda aka neme ka bayan ni'imta ka shine kai wa Allah godiya. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Kai wa Allah godiya, godiya ga Allah subhanahu wataala na farko tana nufin ka rika ji a zuciyarka cewa wannan ni'imar Allah ne baka, ba wayenka ba, ba dabararka ba, ba iyawarka ba, wanda sun fi ka wayo da iyawa da kwarewa da dabara su Allah bai ba su bakaiya baka. To ka rika jin cewa wannan daga Allah ne, wannan bangare ne na godiya ga Allah subhanahu wataala. Sannan baya ga haka, wannan abin da ka samu ka yi amfani da shi cikin abin da yake yardar Allah ne, wato cikin abin da Allah ya yarda da shi. Kada ka yi amfani da dukiya ce cikin abin da yake saban Allah ne, in matsayi ne kada ka yi amfani da shi wajen zalunci. Ka sanya wannan ni'imar da Allah ya baka inda ya dace, wannan yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala. Sannan furtawa da baki alhamdulillah, duk sanda ka tuna wannan abu ka yi wa Allah godiya, ka tsaya da bautarsa yadda ya dace, ka bauta masa yadda ya dace, wannan duk yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi yana sallah da daddare har kafafuwansa suka tsatsagewa. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace, ya Rasulullah, ba za ka sauka wa kanka ba? Allah ya gafarta maka duk wani zunubin ka na baya da na gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, afala akunu abdan shakuran, bana zama bawa mai godiya ba? To tunda Allah ya mun ni'ima irin wannan, ba zan zama mai godiya ba? Kaga godiyar anan ita ce aikin da yake, wannan ibadar da yake, qiyamul layl ita ce godiyar da yake magana. Nace ba zan zama bawa mai godiya ba, saboda haka shi kansa aikin da zaka yi mai kyau da bautar Allah shi ma wani bangare ne na godiya ga Allah.
To malalai sakar alkari, masu sauraron mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana. Sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-36-0455 ko kuma tun adireshin email na faturinrahma@yahoo.com da kuma shafin faturinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta madadin shehu malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ku da yake ke samun dama domin amsa tambayoyin naku da dukkanin wanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana tsidira sassan nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.